tsakanin Amurka da Taiwan ya zama doka a watan Disamban shekarar 2020.
Anjima kadan Maryam Dauda za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu. A jamhuriyar Nijar mako daya bayan harin ta'addancin da ya halaka fararen hula sama da 100 a ƙauyukan Cambango da Zarumandare na yankin Tillabere. Hukumomin ƙasar sun bayyana gano cewa reshen kungiyar IS a yankin Sahara na ƙara faɗaɗa ayyukan jan hankulan matasan ƙabilun yankin da ke makwabtaka da ƙasar Mali, lamarin da ke ƙara fayyace girman matsalar tsaron da ta ƙici ta ƙicin yiwuwa shekara da shekaru. Wakilin muryar Amurka a Yemen Shila Mumunu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Babban taron da ya haɗa al'ummomin karkarar Tillabere a garin Walam a ƙarshen makon jiya, wanda ya tattauna akan matsalar tsaron da ta addabi jama'a, shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, General Mahamadou Abutarka, ya tabbatar da cewa reshen kungiyar ISIS a yankin Sahara na ƙara shigar da matasan wannan yanki a sahun mayakanta.
Les principaux lieutenants de Abu Walid al-Sahraoui étaient tous des Nigériens issus de la communauté Peul-Tolébé.
Yace sanannan abu ne a can farko dukkan mukarraban Abu Walid al-Sahraoui Fulani ne ɗan Niger. To sai dai hare-haren da aka fuskanta a ƙauyuka da dama yasa a yau aka fahimci cewa ɗaruruwan matasan ƙabilu daban-daban na al'ummomin yankin sun yi mubaya ga reshen kungiyar IS a yankin Sahara.
Le nouveau chef de terroriste s'appelle Hamid Hamma Dimaitou.
General Mahamadou Abutarka ya zayyana sunayen wasu matasa 'yan asalin ƙauyen Tingara, waɗanda a cewarsa su ne suka kai harin ƙauyukan Cambango da Zarumdare a ranar 2 ga watan Janairun nan a ƙarƙashin jagorancin Hamidu Hamma, wanda aka fi sani da laƙani mai tuwo, sai ƙaninsa Tondi Hamma Wasakwaize, sai wasu 'yan asalin ƙauyen Tango-Tango da suka yi ƙaurin suna a ayyukan ta'addanci, waɗanda hukumomi ke nema ruwa a jallo.
Komdela Annabo, Salifu Mamman, Kadafi Nyeize, Laso Salai, Jibo Karimu, Buba Ablo, Hamma Jibo, Yahu Ali, ce sont des terroristes recherchés.
To koya masana ke kallon wannan sabon salo da kungiyoyin ta'addanci suka bullo da shi, Dr. Sani Yahya Janjuna, masanin tsarin zamantakewar al'umma ne.
Sun ga alamun cewa idan haka za ta tahiya zai kawo tashin hankali babba tsakanin ƙabilu zuwa wasu ƙabilu, kenan gare su ba zai yin ƙarko ba. Shi yasa suka sauya salo yanzu, kowace irin ƙabila suna ɗauka nasu sasu ciki. Menene suke didi? Matasa masu zaman kashin wando, wanda noma yanzu bai bada abin da ake so, matasa ne waɗanda ko boko da sun kai bai ba su wani amfani ba saboda babu aikin yi, kuma ga talauci ya musu katutu.
Shugaban kungiyar Voix de Sans Voix Nasiru Saidu na cewa da haka rikicin arewacin Mali ya samu asali.
Duka mahi yawanci ta'addanci in ya faru cikin ƙasa, gwamnati ba ta bashi muhimmancin da ya kamata ta bashi. Haka aka yi ƙasar Mali tsakanin ƙabila ta Dogon da ta Hilani. Aka yi mishi ɗaukar sakai na kashi, aka kai inda an karsa abin da za a yi. Yau wannan yanki na Tillabere an jima ana zancen wannan ƙabila ba ta shiri da wannan ƙabila. Ita harkar ta'addanci ta wuce yau a ce ƙabila kaza ita ɗaya ce a cikinta.
Sababbin salon da 'yan ta'addan iyakar Nijar da ƙasashen Mali da Burkina Faso ke bujirowa da su a kullumin wata matsala ce da ya zama dole gwamnati ta zagi ne damtse a kanta tun wuri bai kure ba.
Rashin tahiyar da mulki na gari wanga bangare ya ji ba a yi da shi yana kawo mutane su ɗauki makamin ne, don haka aka kira ga gwamnatoci su yi ka mulki na adalci, su yi ka mulki na talakawa.
Matasa dama za su iya zuwa can wurin idan ba a tashi tsaye ba, a nema musu aiki su matasan, sannan kuma a tashi tsaye ga yin kariya.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Maryam Dauda da labaran duniya kashi na biyu.
A yau Litinin kwararru masu iyo a ƙarƙashin ruwa na sojojin ruwan Indonesia suka fara neman wurin da na'urorin naɗar bayanan jirgin saman fasinjar ƙasar da ya faɗi ranar Asabar ɗin da ta gabata a tekun Java suke. Hanyoyin sadarwar jirgin saman kamfanin Sriwijaya mai lamba SJ182 sun yanke 'yan mintoci bayan tashinsa daga Jakarta zuwa Pontianak, babban birnin lardin West Kalimantan da ke tsibirin Borneo, dauke da fasinjoji da ma'aikatan jirgin 62 ciki har da yara 10. A jiya Lahadi, masu aikin nema da ceto suka gano wurin da na'urorin biyu suke da ake kira black boxes da Turanci. Bayan da suka gano wasu tarkace daga jirgin da ya fadi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana shirin sanya 'yan tawayen Houthi da ke Yemen a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Dama an sa ran wannan matakin a matsayin ɗaya daga cikin matakan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta ɗauka a kwanakin ƙarshe na gwamnatin shugaba Donald Trump a daidai lokacin da Amurkar ke ƙara matsawa Iran lamba. Ranar 19 ga wannan watan na Janairu ne matakin zai fara aiki. A wata sanarwa da aka fadda da yammacin jiya Lahadi, Pompeo ya ce daukar matakin akan 'yan tawayen da Iran ke goyawa baya da kuma wasu shugabannin kungiyar su uku za a yi shi ne saboda dora alhakin hare-haren tsallaken iyaka da yi wa farar hula barazana da sauransu a kansu.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Nasarorin da hukumar tsaro suka samu a ɗan tsakanin nan arewa maso yammacin Najeriya wajen murƙushe ayyukan ta'addanci ya fara kwantar da hankalin manoma bisa fatan komawa aikin noma ga dangadan a damunar bana. Wakilin Musani Sha'ibu manumfashi ya rawaito cewa sojojin sama da na ƙasa da ma 'yan sanda sun zafafa kai hare-hare a 'yan kwanakin nan.
Rindinan mayakan ƙasa na Najeriya da mayakan sama da ma 'yan kundin bala sun kashe 'yan ta'adda masu ɗimbin yawa a dazukan da ke tsakanin Kaduna da Abuja, jihar Katsina da Zamfarama nan kazalika. Su ma jami'an tsaro na wannan yankunan sun zafafa tsaro tare da kai farmaki, inda jami'an tsaron jihar Katsina suka samu nasarar ceto kimanin mutane 100 ciki har da ango da amaryarsa waɗanda 'yan ta'adda suka sace. Kwa asabar din nan ma fa a can Zamfara, takwarorinsu na can sun sami nasarar kashe 'yan ta'adda su 50, wanda hakan ya firgita tare da tsorata sauran 'yan ta'adda da ke wasu daba-daba da ke nesa cikin dazuka kusa da inda aka kai wannan hari suka yi gaba. Shin ko yaya al'ummar jihar Zamfara galibin su manoma suke ji game da irin wannan nasarori da aka samu a baya-bayan nan?
Sunana Sarkin Hassan Muhammad Kwazo. Wannan nasara da jami'an tsaro suka samu inda aka fito da suna wannan da suna da samu wannan nasara, noma can ba zai koma baya ba. To sai muka ga cewa jami'an tsaro din da kan ba tsoro suke yi kamar ba da gaske suke ba, saboda haka shi muka ganin noma an kasar noma kuma shi ne tattalin arzikin Najeriya. To duk ƙasar da aka so a karya arzikinta sai za a kasar noma ta zan ba ta yi ci da kanta. To kaga ai ban da an kai ba kaɗan ba ce, saboda haka mu muna godiya kwarai da gaske kuma muna yi musu fatan alheri da su ci gaba da irin wannan ƙoƙari da suke yi. Kuma wannan da suka yi kaga sun haifo su ya nuna da gaske suke yi yanzu. To kuma idan aka ci gaba da aka dore da wannan zuwa wata ko zuwa uku nan gaba, to ai kaga alherin da za a samu ba kaɗan ba ne. Kaga manoma za su aminta da cewa suna iya zuwa gonakin su su yi noma, amma idan ba ci gaba da wannan ba, to ko manoma za su ji tsoro ko da an ci an nasara su ba za su iya zuwa gona ba. Amma idan ba a yi wannan ba sai a yi yau kuma a ɗauki watanni ko wata biyu ko wata uku ko wata huɗu ba a yi komai ba, kaga manoman nan suna cikin fargaba suna cikin tsoro, saboda su kaga koyaushe shirye suke kuma shirye suka fi kawai manoman nan hali ko shirye suka ba da amfanin gona nan ko da an shuka amfanin gona. To kaga abin da muke ba da shahara dama ta nuna da gaske take yi don noman da shi dawo, don wallahi idan babu noma ƙasar nan za ta shiga wani yanayi wanda ba ya bari bane.
Suna na Faruku Ahmed Gusau Shatima Rindiya. Muna godiya ga su jami'an tsaro da kuma shi mai girma gwamna da ya ba su karfin gwiwa a suke wannan. Su jami'an tsaro dama ce wanda ya ce ba zai ji bare ba zai ji hoho. Rana ga manoma a kwantar da hankali a shiga daji a yi nemi haƙƙi, kuwa manomi haƙƙin kanshi ne yake nema.
Babu shakka aikin noma a yankin arewacin Najeriya ya tagayyara sabili da ta'annatin yan ta'adda. Hatta masu sana'ar safarar amfanin gona da na lambu kama ya zuwa direbobin gwari wato matuka mota J5 da ke dakon kayan tumatur, albasa da dai dangin kayan lambu duk sun ji ajika sabili da dalilai na tsaro wanda ke hana su iya shiga dazuka inda za su je su dauko waɗannan kayayyaki. To amma da wannan yunkuri na baya-bayan nan tabbas damana bana za ta yi albarka domin za a koma aikin gadan-gadan. Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Zamfara a Najeriya.
Tagaida Sani Shaibu Malumfashi da wannan rahoton. To har yanzu dai muna Najeriya a inda farashin danyen mai a kasuwannin duniya ya kai kusan $56 kowace ganga a ƙarshen makon da ya gabata. Kwamitin Tarayyar Najeriya na duba yiwuwar dawo da tallafin man fetur da ta cire a baya. Masu ruwa da tsaki a harkar sun fara bayyana ra'ayoyinsu dangane da lamarin. Wakiliyarmu Halima Abdurrauf ta aiko mana wannan rahoton.
Tun bayan ƙara kuɗi kan farashin litar man fetur a watan Nuwamban shekarar 2020 a Najeriya ne farashin gangar mai a kasuwannin duniya ke ta ƙaruwa daga $41.51 zuwa $51.22 a watan Disamba. Lamarin da ya kai ga dalalan man fetur a ƙasar suke duba yiwuwar ƙara kuɗi a kan farashin kowace lita. Sai dai gwamnatin tarayya ta sanar da rage naira 5 kan kowace lita a wancan lokacin. Abin da bai ma dalalan man daɗi ba saboda gwamnati ta ce ta bar musu ragamar ƙayyade farashin mai a baya. Da muka tuntuɓi tsohon shugaban ƙungiyar dalalan man fetur na Najeriya Musa Falande ya ce batun dawo da tallafin man fetur bai taso ba.
Wato abin da ka faruwa in ki tsaya ki diba ƙungiyar mai na duniya su ne suke ƙoƙarin su rage production ma kasashe dan saboda man ya dan yi rising ko sun rage din ma kasa nawa ne yanzu azu lahiya waɗanda suke amfani da mai din ma asa sai mai din har mai tasiri ki diba kamar irin Europe muna da kasa kusan kasa 30 da wani abu ne wacce kasa cikin su azu lahiya babu. So ina ne za a samu wani tauki wanda har mai zai tashi har ya daga har Najeriya ta saida mai har ta zo ta samu ta kuma ta mai da kuɗin subsidy kuma har ta mai da subsidy waka magana subsidy yanzu a Najeriya lallai na san gwamnati babu abin da za ta iya yi ba amma dai a wanga lokaci gwamnati ba ta da kuɗin da za ta biya subsidy ba ta da shi. Ina maganan biyan subsidy na makita nawa ake saida litan mai a Najeriya? Makita ne na Najeriya da ke kawo mai ai ba su ce kwara biyu ko uku ba gwamnati ita ke kawo manta ai din da mata ne da aka cewa ma refineries ɗin ma suna sake litan na service ma a ce Warri Port Harcourt suna dan sake litan service ko babu komai a rana za mu samu lita miliyan kaza to yanzu duka refineries ɗin ga baki ɗaya babu ko ɗaya wanda ke functioning ai ba wata magana subsidy yanzu kuma
ko menene ɗan ƙasa ke gani da batun yiwuwar dawo da tallafin man fetur sakamakon tashin farashin danyen mai a Najeriya? Ga Abubakar Sadiq da Nasir Ra'ayi.
Ni a matsayina na mai amfani da mai a wanda ya shafi tuka mota da kuma amfani da shigurin man fetur. Dagawa kudin man fetur a kasuwar duniya a matsayina na wanda ke da masaniya akan ya san cewa abu ne wanda yake da sosai ci gaba ne ga tattalin arzikin kasa musamman masu madogaro akan mai. In har kasuwar duniya ta tashi da auki to an samu ne ci gaba a kasa amma gurin yiwuwar amfanar da mai din a kasa mu abin da muka sani shine an ƙara kudin lita ko kuwa an rage kudin lita to kaga so da yawa wannan ci gaban man fetur sai dai a fadi domin a ce kasa ta samu nasara gurin farfadowa ko ko an dawo da wayannan hanyoyin so cire tallafi ko barin tallafi ba matsalar dan Najeriya bane in har bai rage kudin farashi akan kowace lita ba.
Idan ba a manta ba in Najeriya sun fuskanci ƙari a farashin kowace litar man fetur a cikin watanni hudu daga naira 121.50 zuwa naira 123.50 a watan Yuni sai kuma naira 158 zuwa 162 a watan Satumba da kuma naira 163 zuwa 170 a watan Nuwamba. Kazalika a watan Satumba shekarar 2020 ne karamin ministan albarkatun man fetur Timi Presilva ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta cire hannunta kan batun ƙayyade farashin man fetur duk kokarin ji ta bakin gwamnatin Najeriya da kamfanin man fetur ya citira. Halima Abdurrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Halima Abdurrauf. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu fara duba ire-iren wasu daga cikin illoli da annobar corona ta haddasar a kasashen nahiyar Afirka. Matsalar dai ta kai ko a jamhuriyar Nijar, inda wakilin Musile Mummuni Barma ya yi tattaki don gano wasu daga cikin